Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararra assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM duka a Niger din, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safidatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Talata 26 ga watan Satumba shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne akan tsarin nan na hada makarantun allo da kuma na boko don inganta yara manyan gobe da aka kaddamar tun a lokacin tsohon gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan.
Kamar yadda muka ce a makon jiya, muna son sanin shin ina wannan magana ta kwana ne kawo yanzu a wannan gwamnati, shin dawa dawane ne suke da ruwa da tsaki ko hannu a ciki? Wannan ce ta sa muka tattauna da
kana magana da Ibrahim Shekarau, sardaunan Kano, tsohon gwamnan Kano, kuma tsohon ministan ilimin tarayyar Najeriya. Wannan makarantu na tsangaya wanda jinjirin karatun Qur'ani ake koyarwa a cikin su, ɗaliban da suke ciki sun ninka ɗaliban da suke makarantun mu na primary school su wajen 3-4-5, suna da hakki su ma. Indai gwamnati za ta yi budget na karatun primary secondary university, wannan makarantu su ma makarantu ne da ya kamata a ba su kulawa.
Haka zalika, za mu saurari rahoton wakilinmu daga Kano game da wani taron da ya gabatar kan maganar dai makarantun allon.
Wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin Najeriya.
Sai kuma amsoshin da kuka kwararo mana a tambayar da muka muku makon da ya wuce da muka faro karatun magana karatun tsangaya.
Haka yake. To yanzu kamar yadda Safina ta ce makonni biyu da suka wuce da muka faro wannan magana, mun tambaye ku yadda za a fidda jaki daga duba game da wannan magana ta karatun allo da kuma yadda za a inganta shi. Ga wasu daga cikin amsoshin ku.
Sakon farko ya fito ne daga Faruk Mansur, yace hanya mafi sauki ina ganin attajiranmu su gina makarantun koyon Alkur'ani kamar yadda ake gina makarantun kwana na boko. Malaman makarantar kuma hukuma ce ya kamata ta dau nauyin su, sannan hanyoyin gudanar da su kuma sai a samu wasu da za su yi wakafi kamar gina shaguna su bawa makarantun saboda Allah.
Sai kuma Aliyu Ibrahim Zuru yace a sami malamai masu ilimin boko su rika koyar da su a makarantunsu, za a samu sauki wurin yawon barace-barace idan malamin da yake da ilimin boko ya fi sanin yadda zai bi da su don nuna musu hatsarin wannan bara.
Sai Mustafa Idris Sarka yace godiya ga masu gabatar da wannan shirin na yau da gobe, hanyar da tafi dacewa ita ce ta samar da tallafi ga malaman zaure, azuzuwan karatu, littattafai da kuma tsarin jadawalin koyarwa tare da albashi da certificate don daukar ɗaliban da suka gama aiki a ma'aikatun gwamnati da tsarin albashi ga malaman.
Sai kuma Umar Yahaya Dugge yace mafita anan ita ce inganta karatun allo kamar yadda aka inganta karatun boko. Tabbas idan haka ya samu, to za a ƙara samun karatun allo a fadin kasar nan baki daya inganta.
Sai Ya'u Abubakar yace duk mai bada shawara ta gari ya bayar akan harkar allo. Gwamnati na bokon mata kasa ballantana na allo da bashi da kima a idon su.
To sai kuma Dalliti Rabi'u yace yau da gobe kamata yayi attajirai ko kuma malamai a karanan hukumomi, wato local government, a wayar da kan malaman da na makarantu guda na boko da na arabiya din domin maida su manyan malaman da za su zama kamar akwai headmaster kamar yadda yake a tsarin gwamnati yadda za ta rika biyan su albashi da kuma yadda za su gudanar da su a matsayin malamai su ma a rika biyan su albashi ko kuma su almajiran a diga ba su abinci da kuma kara musu littattafai na karatu na arabiya
Sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa gaskiya da kamar wuya a hada karatun allo da na zamani domin karatun zamani halin yanzu ne ma yake gagari talaka dan haka karatun allo a barma malaman addini da na zamani a barma gwamnati
to sai kuma Sanusi Shak Adam tudun wadan dan kandi yace salam yau da gobe wallahi ni nayi karatun allo wato almajiranci har na sauka amma daga baya na koma boko a kauyen mu kuma yanzu haka ina da babbar diploma a medical wato harkar da ta shafi lafiya kenan kawai gwamnati ce za ta inganta harkar almajiranci
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna yace yau da gobe a gaskiya ya da kyau gwamnatocin jahohi da na tarayya su ci gaba da gina makarantun allo a kowace jiha domin samun saukin kwararowa almajirai zuwa birane daban-daban
Sai Adamu Aminu Malam Maduri yace salam yau da gobe ikon Allah to a gaskiya mu ma a jahar mu ta Jigawa an kaddamar da wannan tsari na zamanantar da makarantun allo amma har yanzu shiru kake ji babu wani ci gaba da hakan ya kawo ku tashi lafiya Usman Maryam da Safinatu
sai Dauda Salado dan doriya Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace tabbas akwai hanyoyi da dama da za a maida makarantun allo irin na zamani kamar na farkon akwai buƙatar kulawar gwamnati daga mataki na jiha zuwa matakin tarayya idan aka gina azuzuwa inda makarantun tsangaya suke a maida su tsarin islamiya da kuma samarwa da dalibai wani tallafi musamman na kayan abinci to haka zai taimaka kwarai ya kamata iyaye su daina tura ƴaƴansu suna yin birzar su inda zaka ga wasu sun yi shekaru ba tare da sun je sun duba su ba Allah ya kyauta
Amin inda lokaci za a ji Twitter an jima sakonnin.
To za mu fara da wani rahoto ne na wakilin Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano a Najeriya. Na wani taron ƴan jaridu da masu ruwa da tsaki suka yi akan harkar karatun allo da suka kira
wasu daliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin dimbin makarantun a yankin arewacin Najeriya babban fata da burin waɗannan dalibai da iyayensu shine haddace littafin alqur'ani mai tsarki sai dai wannan tsari ko sigar neman haddace alqur'ani a wannan lardi na cin karo da cika shekaru da dama da suka shude inda maimakon haddace littafin mai tsarki wasu daga cikin almajiran ke rikidewa su kama wasu al'amura da suka saba koyarwar littafin kamar da gaita da barace-barace akan cicina hakan ce ta sanya gidauniyar neman ta shirye taron musayar ra'ayi da ƴan jarida domin tattauna hanyoyin inganta tsarin karatun allo malam Ashraf Kabir Usman shine babban jami'in gidauniyar
wannan taron mun hada shi don mu samu hadin kan ƴan jarida akan gyara tsarin karatun allo ingantawa yadda za a gyara a sa yaran mu su bar su koma yin karatun Qur'anin da yasa aka aika su makaranta akwai illoli da yawa wanda muka gani a cikin tsarin yadda yake yanzu su kuma ƴan jaridu su ne kafin falabari ya zo kunnan mu ya kai wuce ta ofisin su domin kira su ne mu ji ra'ayinsu akai kuma mu nemi taimakon su
Dr. Bala Muhammad masanin harkokin sadarwa ne kuma malami a tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano ya ce matakin yayi daidai.
Ai kaga da aka hadu gaba ɗaya akan polio. Ai an yi maganin ta alhamdulillah yanzu wani shekara uku babu polio a Najeriya kuma fatan da ake insha Allah ta tafi kenan. Me yasa ta faru haka? Saboda an hada karfi tsakanin gwamnati da manyan attajirai da kafofi na yada labarai da kuma hamshakan attajiran duniya. To ita ma wannan matsala ta harkar almajirci. Wato ita ba matsala bace kamar polio ba cuta bace wanda ake gani a jiki amma abu ne wanda yake yana ci a hankali wata ran in ya fashe sai ya bana ta'adin da wato ba za mu ji dadi ba shi yasa ƴan jarida suna da matukar muhimmanci a wannan wayar da kan jama'a na inganta karatun allo
To amma alarama Adamu Abubakar na cewa in dai batun magance matsalolin karatun allo ne har yanzu masu muradin yin hakan basu kai ga kan bakin zaran ba.
Me ba sa bin masana wannan tsangaya su musu bayani ga abin da ya kamata da za a bi hanyoyin da za a wannan ba. A je a sami malaman tsangaya mutanen kirki wanda za su yi bayani ga matsalolin yana makaranta ta ga da hanyoyin da za a bi su ba da shawarwari na gaskiya. Talina ka gani a matsayina na mai karantar da almajirai ba zuwa nan nake ba ka ina noma. To idan da ce gwamnati so take yi ta tallafawa tsangaya kuma ta tallafawa almajirai ko ta wannan hanyar bin noma din nan ta bin malamai a taimaka musu ta wanda za su inganta noman nan wanda za su tannan za su iya riƙe almajiransu. To malami zai iya zuwa ya ɗebi almajiransa gaba da ta wannan hanyar ma duk wannan barace-baracen da ake za a yi maganin.
Ko a cikin watannin da suka gabata gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce akwai kimanin ɗaliban makarantun allo wato almajirai su kimanin miliyan 3 suna ragaita a sassan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ba mu dai ga tari ba tai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan tara cin din din nan ba na ne tare wa.
To mun gode sosai Malam Nakwari. To Safinatu da masu sauraro sai in ce za ku biyo mu domin maganar dai wannan da muke ta inganta tsarin karatun allo ya shigo cikin yanda zamani a raba shi da barace-barace da makamantansu. An faro ne da dade wato amma kuma ba a samu kaddamar da shi a sosai da sosai ba ko a hukumance musamman matakin gwamnatin tarayya sai a zamanin shugaban Najeriya da ya gabata wato shugaba Goodluck Jonathan inda aka kaddamar da shi a karkashin tsarin da zai inganta karatun allo ya ba su abin da ya kamata duka da yanda za a yi. To an yi shi ne kuma a ƙarƙashin wani tsohon ministan shi zamanin wanda mun samu na tattauna da shi kamar cewa yadda muka yi alƙawarin za mu samu
su. To sai in ce bari ni da masu sauraro mu je da tattaunawar taku ta wakana.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Kana magana da Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano, tsohon gwamnan Kano kuma tsohon ministan ilimin tarayya Najeriya.
To alhamdulillah barka da shigowa cikin shirin yau da gobe malam.
To alhamdulillah ina godiya.
Kaga mun sara akan gaba musamman da ka ambato cewa kai ne tsohon ministan ilimi a Najeriya lokacin zamanin shugaba Goodluck Jonathan. Akwai wani tsari na magana karatun tsangaya da maganar karatun zamani ana son a yi ko a hada ne kai ne zaka fi iya mana bayanin menene lokacin aka fara dan muna bin abu ne mu ji ina maganar yanzu ta kwana.
Alhamdulillah ni kusan tudu biyu ne ma ta kila zan ce zan yi magana akan maganar program na makarantun tsangaya. Tudun farko shi ne na lokacin da ina gwamnan Kano kusan ba zan ce mu ne na tari ba amma dai muna sahun gaba ina hawa mulki na kafa cibiya ta musamman na naɗa mai bada shahara na musamman wanda ke kula da makarantun tsangaya. Kasancewa ta malamin makaranta kuma wanda ya aiki education saboda shekara 20 da yan kai na san ƙoƙarin da aka yi ta yi a baya na a samar da wani gyara a wannan tsari. Babban al'amari dai shi ne abin da muka yi a Kano wanda kuma shi ne abin da ake ƙoƙarin tabbatawa ko da a federal din wayannan makarantu na tsangaya wanda jinjirin karatun Qur'ani ake koyarwa a cikinsu ɗaliban da suke ciki sun ninka ɗaliban da suke makarantunmu na primary school su wajen 3-4-5 dukkanin jihar da ka a nan arewacin Najeriya. Kuma muka tunani cewa suna da haƙƙi su ma na dukiyar al'umma da take hannun gwamnati. Indai gwamnati za ta yi budget na karatun primary secondary university wayannan makarantu su ma makarantu ne wanda ya kamata a ba su kulawa. Wannan a Kano muka fara Kano muka yi lissafi sai muka ci to abin da za mu fara yi kura-kuran da aka dinga a baya shi ne kowa ya ɗauka kawai za ka je makarantar allo ko tsangaya ka je ka fara cewa 2+2 ABCD wannan kuskure ne. Tsarin da ita honojin shekara 500-600 ka zo ka ka ce za ka zo da tsarin da bai shekara ɗari ba, za ka tura wancan ka sa wannan, za a samar da matsala, za a samar da kyama, ba kar da kuma ma isassun makarantu da malaman da za su gabatar da wannan. Saboda yake ne, na biyu, karatun na Qur'ani a wajen kowane musulmi shi ne uwa uba shi ne tushe. Sun ka ga abin da ya kamata mu yi shi ne a yi gyaran tsarin, kada a taɓa abin da ake kira curriculum, kada a taɓa tsarin wato karatun yadda ake gabatar da shi za a kalla. To matakin farko muka fara yi shi ne mu ɗausar na lissafin makarantun nan, mu ga yanayin da suke karatu. Kamar a Kano, za mu je tsangaya a gina musu ƙaton ɗaki, a sa fitila, a daɗe shi inda yaran nan masu tsangaya za su dinga kwana, su zauna, kayi maganin kuɗin cizo, kayi maganin cututtuka, kayi waye. Malamansu matasan alarammomi da suke koyar da su, muka yi ƙoƙarin koya musu sana'o'i. Yadda za su je su sana'a, su sami yadda za su ci da kansu, kuma su koyar da karatun Qur'ani. Sannan muka dirba su ishe matsala ta kiwon lafiyarsu, muka dinga koya musu abin da ake kira first aid, wato taimakon gaggawa na farko. Muka dinga ɗebo matasan alarammomin nan, muna koya musu ciwon ciki, zazzaɓi, kirji, wane ne, mene ne za ka iya ba su magunguna na takin farko. Muka tsuro da taimako wanda suke gangayi, suna da gonaki musamman a wajen birni. Duka dinga ba su taimakon kayan noma da taki da girman noma da yadda za su dinga noma abincin da za su ci, wanda zai maganin fita suna barace-barace neman mai za su ci. To wannan muka ta yi, wanda wannan ya aikar da wato hanyar da aka taho don a yi tsari na kyautata karatu. Ko muka so mu ɗaukan wato statistics na yaran lissafin yara, kai da ke ina kake, daga wani gari kake, daga wani ƙauye kake, kuma muna nuna su shugabannin tsangayar cewar idan babban ɗakin da kake da shi zai ɗauki yara 50 ne, babu hujjar ka tara yara 100-200 kai maganin cunkoso. In ka kai gaba da ya dace duk wanda ya zo ka ce ya haƙuri, babu guri. To da haka kaga za ka taƙaita. Da kuma muka so mu lissafin yaran, muna ƙirƙiro waɗanda suka zo daga wasu jihohi a nemi iyayensu su koma jihohinsu don a rage cunkoso a da waɗannan abubuwa. To wannan inda a burinmu shi ne tsarin ya ɗore a kai gaɓar da za a yi wa tsarin karatun Qur'ani kamar da muke da shi a wasu manyan makarantu. Kamar a Kano mun kafa kwalejin Qur'anic Studies, inda ake koyar da yaran wato hanya sahihiya ta karatu. Yanzu ne za ka sami yaro yana gida, ba su nan da yanzu a gidaje ne, yana daga gida amma ya sauke Qur'ani ya haddace shi. Da sai an je ya wulakanta, ya je cikin toka, ya je cikin toka, ya yi baraye, wai wani abubuwa ne wanda suke su aka dosa. To amma da za ka yi nasarar wannan ba sai ka samu haɗin kan masu gudanar da makarantun a hannunsu suke a yanzu.
To kun samu
wannan suke ce a hankali a hankali har aka convention federal government suka wannan tsari. Akwai makarantu da dama da aka gina, amma gaskiya har yanzu akwai shauran rina a kaba, domin da yawa in ka zagaya za ka akwai biranen da an gina waɗannan makarantu amma an bar su in ban da dara da dago a ciki ba ma amfani da su, domin gaskiya ba a sami tantance fahimta tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi. Don an gina shugaban gwamnati suka ce za su yi handin over ne da jihohi, jihohi su za su karɓi abin nan. To a jihohin da za ka samu nasarar wannan ba har sai a jihohin su da suna da tsari na tafi da makarantun tsangayin. Da za ka zo rana tsaka, misali tsangaya, ka zo musu da tsarin tebur da kujera da allo da chalk da waye da za a yi rubutu ba. Wannan tsari ne da za ka bari zai kekece a tsab a hankali, ba tsari ne wanda za ka zo da shi hakan ba. Da yi malaman da za ka amfani da su ba wannan tsari suka saba ba. A tsangaya malami zai zauna kan bugunsa ko kan tabarma, ɗalibi ya zo ya sa allonsa a karanta masa shafin allon nan, ya je ya tebi ya haddace, ya zo a biya haddace, ya wanke, ya rubuta. Ta ga tsari ne wanda ba za ka zo gobe ka ce ka mai da shi tare da litafi da biro ko da tasha ko da allo wannan abu ne wanda yake na dai a baka tsari ne fa na shekara ɗaruruwa to shi sa mu a tsarin da muka taho da shi burin mu shi ne shekaru masu zuwa gwamnatocin ma su tsora a kai har a kai matakin da makarantun allo za su kai tsangayi za su kai su samu recognition ana lissafa su da shi ya yi
lissafi
isa mu biyu wannan lissafin da ake a ce akwai marasa zuwa makaranta wajen miliyan goma wajen miliyan goma sha biyu mu ce a'a
wanda ma an ce Najeriya ke an ce muke da kasu kaman miliyan goma daga cikin 20 na duniya gaba ɗaya a lissafin
to mu wannan alkalima muna kalubalantar su ba daidai ba ne domin wannan alkalima ba a lissafin yaran mu da suke tsangayi suna karatu ba a lissafi da yaran mu da suke makarantun islamiyya suna karatu wanda a lokacin gwamnati ɗaya zai ka tare da ɗaruruwa irin kuma ilimi ne bambancin su da wancan wato tarihin biyan ilimin ya nuna iyayenmu da wancan lokaci sun kyamaci gwamnati ta karɓi wani makarantu saboda wanda suka zo mana da wannan tsarin gwamnatin makarantar boko a turawa ne abubuwa da ya kawo su kasuwanci da kuma ya haɗa addinin su na kiristoci wannan shi sa suka tsorata da wani tsari ga dangaden kai tsaye ba to amma gaskiya burin da ya ƙarshe shi ne makarantun nan a inganta su yi martaba a idan mutane a yi tsarin da daga wannan mataki ka tafi wannan mataki daga wannan mataki ka tafi wannan mataki bayan misali ya yi zuwa akwai makarantun mu na boko inda ya ake tsari yaro kan ya zama primary ko secondary ya zama muhaddicin Qur'ani sai za ka tarin yana yin biyoncin wancan
karatuttuka
amma wannan tuna abu ne mai yawa zai ɗau lokaci
to amma misali malam lokacin da kake minista na ilimi misali a wane mataki ka sauka ka bar kujeran ministan ilimi a kan wannan maganar
to kafin mu zo tun lokacin baya akwai kwamiti da gwamnati ta kafa ƙarƙashin jagorancin Professor Shehu Galadenci taccen dattijo ne mai ilimi na addini da na zamani ya riƙe shugabanci na jami'o'i ma suka gama kwamiti report suka kai wa minista Professor Rukayya a lokacin ta sai aka ce to wannan kwamiti recommendation ɗin da kuka kawo ku rikide kuma ku zama ku kawo shawarar yaya za a aiwatar da shi domin in ka zo ka ce ga matsaloli ga shawarar abin da za a yi ka san mataki na gaba kuma shi ne yaya za a aiwatar da abin da ka ce a yi din don a maganta matsalar to sai aka ce shi wannan kwamiti na Professor Galadenci ya zama implementation committee da ina minista suka gama suka kawo report ɗinsu ya na implementation committee yana kan aiki na yadda za a fara implementing shawarwarinsu muka bar mulki saboda haka mun yi hannun over na wannan report nasu da wa'anda suka dage mu a ma'aikatan ilimi da kuma federal government su za su ɗauki wannan rahoto su je su duba su ga wani ɓangare ne aka ba da shawarar me za a yi a wani mataki amma a dunkule kuma implementation ɗin sun faɗi cewa abu ne ta da zai ɗau lokaci kuma sai an samu haɗin kai tsakanin federal government da state government da local government sai an samu haɗin kai na iyayen yara to duk wannan suna da cikin tsare-tsaren da suka kawo a cikin implementation recommendation na shawarar da suka bari da za a aiwatar da rahoton da suka gabata to ni har da dama dai nan muka tsaya
to amma misali daga lokacin da kake mu dan kuma bai kadan a gwamnatin Kano har zuwa kai wannan minista na ilimi a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da kasashen da suka ci gaba suke yi shine akwai wayar da kan al'umma misali akan wani tsari kafin ma a fara cewa za a yi shi kun yi wani tsarin misali a ce wayar da kan al'umma ko ka kawai durowa ko ka ce za a yi kaza misali a rediyo
a jiya ko kai ai a Kano mun dauki wajen shekara daya ko fiye ana ta kokarin fahimtar da malaman mun shiri abin da ake kira semina mun da yace alarammomi da kananan hukumomi jinsi sai ma da ta kai bayan mun yi miki training an fadakar da su ne ake sani mu a nan Kano a lokacin mun dauki nauyin alarammomi da kananan hukumomi mun ziyarci kasashe irin su Sudan da su an ziyarci irin su Saudi Arabia su Gambia da kasashen da ki akwai dandazon madrasat ko cibiyoyin koyon karatun Qur'ani amma yaran su ba sa bara ba sa cikin wulakanci ba sa cikin datti don su je su gani cewa za a yi karatun Qur'ani ba tare da an je an shiga irin wannan yini
haliba
so gaskiya ce da muka yi wannan yin wannan shi yasa ma suka kaife mu suka yi da mu har ma suke sauraron
me za
aka fara daukan wannan mataki
eh
to a federal inda dai kafin yi tun da ba duk yayi ba na samu labarin an yi wannan tsakanin federal government da gwamnatocin jihohi musamman nan arewa to amma dai gaskiya ba a yi shi abin ya dire kasa ba aka samu canjin gwamnati
to ya kake
har yanzu akwai bukatar wannan fahimta
to ya kake kallon akwai tambayar da nake son ma a ƙarshe amma wannan da nake son ji shine wannan tsarin na maganan ilimi ya kake kallon makomar wannan abu da kuka dasa a yanzu a musamman a san da an samu canjin gwamnati jam'iyya duk komai ya canza misali ya kake kallon makara
abu to ina ganin abu ne wanda har yanzu yake yiwuwa domin ina ce iyaye da sarakuna da manyan malaman mu sun fahimci wajibcin a tsaya a gyara kuma na ganin kowace jam'iyya ce ba kuma kowa suke shugabanci ai magana ce dai ta a fahimtar da su a nusar da su kuma su fahimci me jama'a suke so gwamnati ai yar jama'a ce kuma ba ta gwamnati da za ka yi mutane a gwamnati illa ka yi musu abin da shi ne ci gaban al'umma su kuma tabbata duk da ban san me ake ciki ba a yanzu a wannan gwamnatin shekara biyu ne wacce mataki suka ɗauka ko ina suka tsaya amma dai kashin bayan abin shi ne lalle a shigo da duk wani mai ruwa da tsaki a cikin al'amari ba al'amari ne na gwamnati kawai ba sai an shigo da iyaye da sarakuna da masu faɗa a ji da a faɗakar kowa ya gane wajibi ne kar mu bar tsarin nan a haka domin yanzu duk wanda kai mai zancen tsangaya an ba wanda ya shiga cikin al'amari ba sai ɗauka kawai yara ne masu bara wanda ba haka abin yake ba daga statistics lissafin da muka yi kashi 25 zuwa kashi 30 daga cikin makarantun tsangaya su ne ake samu suke fitowa titi suna nan barace barace amma akwai ɗaruruwan makarantu gaskiya waɗanda suke kula da irin waɗannan matakai insha Allah
sai da ilimi aka arziki mutane dan an duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga tiri ba
gaskiya dai kamata a tiri bar ilimi kan kowa da kowa an yi shi to kin ji tattaunawa da muka yi da tsohon gwamnatin Kano kuma tsohon ministan ilimi na Najeriya Ibrahim Shekarau kuma kin ga yi maganganu da yawa yanda abin ya faru yanda suka bar maganan da sauransu to da fatan za a ci gaba to amma alama tunda har gashi ana taro mun sa rahoton kwari kin ga alaman kenan har yanzu ana ta taba maganar akai to Allah ya sa mu dace kuma da fatan kowa zai gane abin da ake magana musamman yanda suka yi maganan iyaye malaman da sauransu to duk ya kamata a ce kowa ya taimaka wurin magance wannan magana ko kuma gyara tsarin yawa to ina gabarin mu dan waiwayi Twitter ko to akwai @bakaridaura2 ya yi kudi sakon cewa gwamnati ta yi wa malaman su wato na makarantun Allah kenan albashi kamar yadda take yi wa malaman boko ina ganin wannan zai kawo ci gaba sosai
zaki karanta wannan sai wani Bahari Hayya Nguru yace idan aka bar layin almajiranta kowane uba ya rike dan sa ana biyan malaman kamar na boko shine zai kasance daidai da zamani
Adamu Jebi Madara yace gwamnati ce take da alhakin inganta karatun allo kamar yadda ta maida hankali kan makarantun boko to sai mu ce da fatan duk wanda muka yi abin dan su sun ji da fatan kuma za a taimaka wajen fidda jaki daga duma kawar yadda muka yi karin magana yanzu kan amada da
Safinatu Sudangi
da har ma da ita Maryam da ta shiga wani aikin na daban sai Allah ya kai mu a cikin wani shirin Daniel Brown shine ya bada umarnin shirin sai engineer mu nayo Mr. Pete Ibrahim da shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live Muzama lafiya sunana Usman Ahmad Kabara.
dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da madalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.